آمنة. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau kwanan wata 19 ga watan Ramadan, shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Shine kuma ya dace da 10 ga watan 4 shekara ta 2023 shekarar miladiya. Insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu ne a cikin darasin tafsirin Al-Qur'ani mai girma. A wannan masallaci namu mai albarka, masallacin Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu, a wannan unguwa ta mu ta Hausawa cikin garin Kano. Idan ba a manta ba, ƴan uwa, a jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 71. Yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi farkon aya ta 72. Mai Allah ya ce:
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير.
نعم. الله سبحانه وتعالى يتي: وإذا تتلى عليهم آياتنا. إذن أكا كرنتا مسو آيو يم بينات بيننو واندسك أفيلي بلا بلا أي بيان سو ta'rifu fi wujuhi alladhina kafaru almunkar, kana gani kana sanin kin hakan da inkarin hakan a fuskar waɗanda suke sun kafarta. Yakaduna yastuna, saura kirs su kai damka, su kai hauri ko su kai mangari, bil ladhina yatluna alaihim ayatina, ga waɗanda suke karanta ayoyinmu. Qul afa'unabbi'ukum bi sharrin min dhalikum, shin bana ba ku labari game da abin da yake shine mafi sharri daga wannan abin da kuke ji na kunci idan an karanta Qur'ani a zuciyarku ba? An-naru wa'adaha Allahu alladhina kafaru, ita ce wuta da Allah subhanahu wata'ala yayi alƙawarin ta ga waɗanda suka kafarta. Allah madaukakin sarki ya ce: wa bi'sal masir, tir da makoma idan ta kasance ita ce wutar jahannama. Wannan ayar ta biyo aya ta 71 ne, faɗin Allah maɗaukakin sarki: wa ya'buduna min dunillah, Allah ya ce suna bautatawa wani Allah subhanahu wa ta'ala, suna bautar wanda ba Allah ba, ma lam yunazzil bihi sultanan, irin bautar da ba a saukar da wata hujja a kanta ba, Allah subhanahu wa ta'ala bai yi umarni da a yi ta ba a cikin littattafan da suka gabata na annabawan farko da Allah maɗaukakin sarki ya aiko. وما ليس لهم به علم, sannan ba su da wani ilimi game da ita bautar da suke, ko da dalili na hankali ba su da shi. Allah madaukakin sarki ya ce: wa malil zalimin min nasir, lallai azzalimai ba su da wani mataimaki da ya isa ya taimake su a gaban Allah madaukakin sarki ranar tashin alkiyama. To shine sai Allah subhanahu wataala ya biyo wannan ayar da fadin sa: wa idza tutla, su ne waɗannan kafirai da Allah madaukakin sarki yake musu wannan narko na azaba, yake musu gargadi da jan kunne game da abin da suke na jingina masa kishiyoyi da bijirewa annabawansa. Allah ya ce irinsu ne za ka gansu: wa idza tutla alaihim, duk lokacin da ake karanta musu ayoyinmu bayyinatin, halin kasancewar ayoyin namu bayyinannu, filla filla dalla dalla komai karara a fili an yi bayanin tauhidi a cikin su an yi bayanin shirka dan agujeta an yi bayanin sunna a ciki an yi bayanin bid'a dan agujeta an yi bayanin halal a ciki an yi bayanin haram a ciki dan aguje shi an yi bayanin daidai a ciki an yi bayanin rashin daidai a ciki dan aguje shi ayoyin Allah subhanahu wataala dalla dalla daki daki suke a fili fayyace ana karanta musu me yake faruwa Allah ya ce ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru almunkar sai kaga sai ka iya gane inkari karara rashin so karara hade rai da cin magani da kuma rashin walwala fi wujuhil ladina kafaru a cikin fuskokin waɗanda suka gafarta ma'ana duk lokacin da ake karantar da ayoyin Allah madaukakin sarki wasu malaman suka ce wa idza tutla alaihim idan ana karanta musu ayoyin mu ana nufin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar masa da wasu ayoyi yake karantar da waɗannan ayoyi wa kafirai ko yake karantar da su wa musulmi hade da kafirai dan musulmi su ƙara imani da waɗannan ayoyin dan su kuma kafirai su ji su gane abin da suke ba daidai bane su musulunta su ba annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi to duk lokacin da annabi yake karanta musu ayoyin Allah madaukakin sarki suka ji bayanin shirka a daina bautar gumaka a daina hada Allah da wani a daina rukun wani Allah a matsayin abin bauta irin abin da ba zai iya amfanar da kai ba ba kuma zai iya cutar da kai ba idan wani abu na bala'i ya same ka ba za ka iya kiran sa ya zo ya tsiratar da kai ba idan wani abu na amfani kake bukata ba za ka iya kiran sa ya kawo maka wannan amfanin da kake bukata ba duk suna jin irin waɗannan abubuwa a cikin ayoyin da Allah ya saukar su kuma sun kasance abin bautar su shine wani Allah gumaka ne da suka sassaka da hannunsu gumaka ne da suka kera su da hannunsu ko dai daga bishiya ko daga duwatsu ko daga laka ko daga wani abin da ya sawaka sun san su ne abubuwan da suke bautatawa babu abin da za su iya musu gashi kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana ce musu daina bautar gumaka to sai su ji maganar kamar da su ake kamar zagin allolin nasu ake yi kamar aibata su ake yi to shine Allah madaukakin sarki ce ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru almunkar nan da nan sai kaga fuskokin su sun canza sai kaga ransu ya baci sai kaga zuciyarsu ta dugunzuma me dalili saboda an ambaci ayoyin Allah madaukakin sarki bayyanannu wanda a cikin su akwai hana shirka a cikin su akwai hana bautar wani Allah subhanahu wataala sai hankalin su ya tashi wannan kuma shine halin duk wanda yake bautar wani Allah subhanahu wataala duk lokacin da yaji ana karanta wani abu wanda ba goyen bayan abin da yake bauta yake ba to ji yake kawai da shi ake zagin sa ake shagube ake masa magana ake yar masa shi sa Allah madaukakin sarki yace wa idza dhukirallahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladhina la yu'minuna bil akhirah wa idza dhukiral ladhina min dunihi idza hum yastabshiruna Allah madaukakin sarki ya fada cikin suratul zumar yace wa idza dhukirallahu wahdahu duk lokacin da aka ambaci Allah madaukakin sarki shi kadai ba tare da an jingina masa abokin tarayya ba ba tare da an jingina masa abokin bauta ba ishma'azzat qulubul ladhina la yu'minuna bil akhirah sai zukatan waɗanda ba su yi imani da lahira ba su doge su yi girman kai su ji ba za su ba abin da aka saukar wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba ishma'azzat hankalinsu ya tashi to tashin hankalinsu saboda menene saboda an ambaci Allah madaukakin sarki shi kadai wanda ambatan Allah madaukakin sarki shi kadai da yake dugunzuma musu zuciya wannan dugunzuman zuciyar tasu kuma ita ce take bayyana akan fuskarsu bayyanarta akan fuskarsu shine abinda Allah madaukakin sarki ambata anan wajen ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru almunkar ma'ana ai bahaushe yace labarin zuciya a tambayi fuska abinda zuciya take sakawa abinda zuciya take karantawa galibi shine yake tabbata yake bayyana akan fuska idan zuciyarka farin ciki take ciki idan zuciyarka walwala take ciki to zaka ga murmushi ne da dariya akan fuskarka amma lokacin da zuciyar mutum take a cakude a bace a kuntace to galibi sai ga mutum kuma fuskarsa ta nuna alamun da zuciyarsa take ciki shine me shine bacin rai to shi yasa duk lokacin da aka ambaci wani Allah madaukakin sarki su kuma wannan lokaci shine abin farin cikin su shine Allah ya ce wa idza zukira allazina min dunihi idza hum yastabshiruna amma da an ambaci wani Allah madaukakin sarki an ambaci gumaka an ambaci wani abin da yake ba Allah ba to sai kaga suna farin ciki suna dariya suna walwala to lallai wannan jan hankali ne ga kafirai a hannu ɗaya kuma jan hankali ne ga musulmi duk wanda ya je a cikin ransa lokacin da ake ambatan Allah ransa baya so to lallai ya tanadi a kyakkyawar ruwan da ya kamata a ce ya wanke zuciyarsa da shi domin zuciyarsa akwai tsatsa lokacin da ake karanta alqur'ani lokacin da ake wa'azi lokacin da ake faɗar wani abu na shari'a mutum ya ji baya so hankalinsa ya tashi ransa ya dugunzuma to lallai ƴan uwa wannan hali ne na kafirai kamar yadda alqur'ani ya bayyana mana idan wasu za ku ga daga cikin ɗabi'unsu duk lokacin da ake karanta alqur'ani ba sa so idan za a sa disco a sa waƙar drama a sa waƙar india to yanzu sai ku ga suna farin ciki suna jin daɗi suna walwala suna annashuwa hankalinsu ya kwanta ma'ana sun samu abin da zai ɗebe musu kewa amma idan suka yi rashin sa'a masu imani kuma suka yi sa'a suka zo inda aka sa karatun alqur'ani ake rera karatun alqur'ani sai kuga kuma duk hankalinsu ya tashi ku da Allah ba ku da aiki sai jin wa'azi ne ba ku da aiki sai jin karatu ba ku da aiki irin waɗannan maganganun to duk wanda ɗabi'arsa haka take baya so yaji an karanta alqur'ani baya so yaji an sa karatun alqur'ani ana yi baya so yaji an sa wa'azi ana karantawa sai ce da Allah a kashi to wannan ya tanadi lallai abun wanki mai kyau da zai wanke zuciyarsa domin zuciyarsa ta yi tsaza kamar yadda na ambata ɗabi'a ce ta kafare kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bayyana mana anan wajen wa idza zukira allazina min dunihi idza hum yastabshiruna haka nan kuma su haka suke kafare idza tutla alaihim ayatuna ta'rifu fi wujuhi allazina kafaru almunkar haka Allah madaukakin sarki ya bayyana kafare yadda suke da zarar an ambaci ayoyin Allah madaukakin sarki bayyananu sai ka fahimci alamun ɓacin rai da cikulewa da haɗe rai da ƙuncin zuciya a tattare da waɗanda ba su yi imani ba a tattare da waɗanda suke kafirai to kaga bai kamata a ce a matsayinka na musulmi ko a matsayinki na musulma kin ɗauki ɗabi'ar waɗanda suke kafirai ba ne sun kafirce wa Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya shirye da mu Allah subhanahu wataala ce ya kaduna yastuna bil ladina yatluna alaihim ayatina sun kusa saura kiris yastuna su kai damƙa billazina yatluna alaihim ayatina ga waɗanda suke karanta waɗannan ayoyin ma'ana saboda yadda zuciyarsu take dugunzuma yadda zuciyarsu take ɓaci idan ana karanta ayoyin Allah subhanahu wataala idan ana wa'azi idan ana karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda hankalinsu yake tashi kai ka ce za su kai damƙa ga shi wanda yake karanta ayoyin kai ka ce za su kai kamu ga shi wanda yake karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda hankalinsu baya kwanciya inda suna da dama a lokacin za su kama shi su daure shi su dake shi su kashe shi ko su yi masa wani abu makamancin haka abinda Allah yake gaya mana kenan ya kadu ne tsuna bil ladina tuluna alaihim ayatina saboda kiris ya kusata su kai damka asabu a larabci shine albatashu shine damka kama abu kamun da yake mai karfi kamar yadda Allah madaukakin sarki ce inna batash rabbika lashadid lallai damka kamun ubangijinka abu ne da yake mai tsanani to asabu shine albatashu damkar abu lokacin da ake karanta ayoyin Allah madaukakin sarki yadda kafirai suke ji a ransu shine kai ka ce za su kai damka ga wanda yake karanta ayoyin nan kai ka ce za su kama shi duk wani abin da suke da shi na karfi su aiwatar da shi akan su aiwatar idan da suna da dama da za su yi haka to kada ya kasance mumini ya dauki irin waccan ɗabi'a ta waɗanda ba su yi imani ba ya dauki irin waccan ɗabi'a mara kyau ta kafirai ya kasance yana karanta alqur'ani ya rinka jin haushin masu karanta alqur'ani ya rinka jin haushin inda ake karanta hadisan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kun dame mu kun addabe mu kun yi kaza da sauransu wannan ba daidai ba ne Allah madaukakin sarki ce kul ka gaya musu ya rasulullah afa unabbi'ukum ku waɗannan kafirai da kuke jin haushin karanta ayoyin alqur'ani da ake yi ranku yake ɓaci idan ana karanta su kuke tulɓune fuska lokacin da ake karanta su Allah ya ce da annabin sa kace musu bana ba ku labari ba bi sharrin min zalikum da abin da yafi wannan abin da kuke yi sharri da masifa da bala'i wannan hadiran da kuke yi da zafi da kuke ci a cikin zuciyarku da rashin son karanta ayoyin Allah madaukakin sarki da kuke ji bana ba ku labarin abin da yafi shi sharri ba akwai abin da yake yafi shi sharri yafi shi bala'i ku koma ku yi tunanin sa kamar mai tambaya ko kuma mai magana ya ce ya rasulullahi ya ubangiji a gaya mana sai Allah ya ce annaru ita ce wuta eh duk wannan bala'in da kuke ciki na kunci da rashin jin dadi dan an karanta ayoyin Allah madaukakin sarki bayyanannu to annaru adaha Allahu alladhina kafaru wutar da Allah ya waɗanda suka kafirta tanadinta ya musu alƙawarin ta zai sa su a ciki tafuwancin shari eh tafuwancin bala'i bala'in wuta idan aka sa su a ciki za su gane turbune fuskar su abu ne mai sauki za su gane bacin ransu abu ne mai sauki za su gane rashin son karanta ayoyin Allah madaukakin sarki abu ne mai sauki amma babban bala'i shine shiga cikin wutar jahannama Allah ya tsare mu Allah madaukakin sarki ce annaru wa'adaha Allahu alladhina kafaru ita ce wuta da aka yi tanadinta ga waɗanda suka kafirta Allah subhanahu wata'ala ya ce wa bi'sal masir tir da makoma idan ta kasance ita ce wutar jahannama Ibn Kathir ne yake cewa ai wa bi'san nar maqilan wa manzilan wa marja'an wa maw'ilan wa muqaman yace tir da wutar jahannama ta kasance ita ce masaukin mutum ita ce wajen baccin ranan sa ita ce inda za a fara bashi kabakin baki idan Allah madaukakin sarki ga mai hisabi nan ne za a fara kai shi a fara sauke shi tir da wutar jahannama ta kasance ita ce makomar da za a mai da mutum ta kasance ita ce mahaifiyarsa ta har abada e fa ummuhu hawiya kenan shi sai Allah madaukakin sarki yake cewa innaha sa'at mustaqarran wa muqama ita wuta ta kasance sa'at mustaqarran tir a matsayinta na matabbata wa muqaman kuma tir a matsayinta na mazauni ga wanda za a sa shi a ciki Allah ya mana tsari da wutar jahannam sai Allah madaukakin sarki yace
ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز
جميل الله سبحانه وتعالى يتي يا أيها الناس يا كمتاني بوريبا مثل أنبغى وني إلم مثالي كتاباري غاري فاستمئوا له كواي كرم يصورار مثال دا أكبغى innal ladhina tad'una ga misalin haqiqa wadanda kuke kira ku mushrikai masu batar wannan Allah lay yakhluqu dhubaban ba za su iya halittar koda kuda ba walaw ijtama'u lahu koda sun yi taran dangi wajen halittar kuda ba za su iya halittar sa ba wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an kai koda ma ba su iya halittar sa ba koda kudan a ce ya zo ya fauce wani abu daga hannunsu ya fauce ya kwace wani abu daga wajensu la yastanqizuhu minhu ba za su iya kwato wannan abin da kuda ya dace su dawo ya kwace su dawo da shi zuwa gare su ba za su iya ba Allah subhanahu wata'ala ya ce ba'ufa talibu wanda yake nema ya gajiya ya yi rauni wal matlubu wanda ma ake nema shi kansa ya gajiya ya yi rauni ma qadarullaha ba su girmama Allah ba basu mutunta Allah ba haqqa qadarihi yadda Allah madaukakin sarki ya cancanta a girmama shi a mutunta shi kafirai basu yi Allah irin wannan ba Allah madaukakin sarki ce inna Allah lallai Allah madaukakin sarki laqawiyyun mai matukar karfi ne azizun kuma mabwayi ne Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane malaman tafsiri suka ce galiban fi siyaqil qur'an a cikin maganganu na alqur'ani idan aka ce ya ayyuhan nasu mafi yawa ana nufin mushrikan makka ne idan aka ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane to galibi mushrikan makka ake nufi da ita amma ba kowace bane akwai ya ayyuhan nasu da suna nufin mushrikai sun shiga wanda suke ma musulmi sun shiga kamar ya ayyuhan nasu farkon wannan surar da muka fara da ita ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatis saati shay'un amri wannan ya ayyuhan nasu ce da musulmi sun shiga wanda ba musulmi ba sun shiga ciki to wannan malamai suka ce tunda maganar da ake yi siyakin ta akan kafirai ne suka ce to wannan ya ayyuhan nasu tana bayani ne akan kafirai akan mushrikan da suka bijirewa a kira na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane buriba mathalun an buga wani irin misali shi sa aka kawo shi da siga ta nakira aka kawo shi bin nakira an buga wani irin misali litta'zim don a girman misali Allah madaukakin sarki ce an buga misali aka kawo shi siga ce bina'in lil majhul kawai an buga waye buga don abin ya fidira a cikin zuciyarsu waye buga shine Allah madaukakin sarki an buga misali abbarbu abinda yake nufi abbarbu shine kamar duka kamar bugun abu to amma wannan barbu ne na ma'ana ba barbu ne na hissi ba ba duka ne da ake ganin abu kidikiri ba a'a duka ne na ma'ana abin nufi yadda ka san idan aka samu wani abu mai nauyi aka sako shi daga sama idan ya dira a ƙasa zai yi ƙara ya ja hankalin duk wanda yake kusa da shi ya juya ga me yake faruwa to haka Allah madaukakin sarki ya buga misali irin misalin da zai shiga cikin zuciyarsu ya ƙwanƙwasa zuciyarsu kowanne ɗaya daga cikin su sai ya juya ga me Allah yake faɗa ne shi sai aka kawo shi da lafazin azbaru bugawa yadda ka san ana buga abu a samu abu mai ƙara a buga shi da bango kana harkokin ka ko kina harkokin ki sai ki zo ki ga me yake faruwa haka Allah madaukakin sarki ya bugo musu wannan misalin yadda zai dira ya sauka a cikin zuciyarsu ya ƙonƙwasa zuciyar dole ko kana so ko baka so sai ka jiyo ka ji me Allah yake san faɗa kamar yadda irin wannan siga ta abbarbu tana nan da yawa a cikin alqur'ani daraba lakum mathalan min anfusikum halakum mimma malakat aymanukum da yawa wa daraba Allahu mathalan 'abdan mamlukan la yaqdiru ala shay'in huwa kullun ala maulahu gashi nan da yawa gashi nan Allah ya amfani da lafazin abbarbu abbarbu zan buga misali shi misali yan uwa abinda ake cewa misali shine kamanta wani abu da wani abu a kamanta wani abu da wani abu domin ayi kokarin kusanto da mutun nesa abu ne ake so a gaya maka cewa ga yadda yake to shi baka san shi ba abin to akwai wani abu da ka sani to sai a kwatanta maka abin da ka sani da wanda baka sani ba domin ka gane shi wanda baka sanin ba yaya yake to wannan shine misali Allah subhanahu wataala yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane buriba mathalun an buga wani irin misali mai ban mamaki mai girma waye buga misalin Allah madaukakin sarki Allah ce fastami'ula kowa ya bar abin da yake saurara kun ga yadda aka faɗi maganar kun ga siga ce ta fi'ili amri kamar kowa ya saurara kamar jan hankali Allah madaukakin sarki yake azzazaru yake faɗa yake kowa ya saurara ya ji me ake faɗa shine fastami'ula kowa ya kasa kunnansa wannan irin misali ne sai Allah madaukakin sarki ce innal ladina haqiqa waɗanda tad'una kuke kiran su wanda ba Allah ba gumakanku da kuke kiran su waɗanda ba Allah ba lay ya khaluqu dhubaban ba su iya halittar kuda ba kuda kawai Allah ya ce walawid tama'ulahu koda sun yi taron gangami koda sun yi taron dangi koda sun gayyato duk wanda za su gayyato na namu ku tattaho gaba daya sun yi akan halittar kuda Allah madaukakin sarki ce ba za su iya halittar kuda ba wannan wani tahaddi ne wani kalubale ne Allah madaukakin sarki ya gindaya wa kafirin duniya da mushrikan duniya gaba daya tun daga lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa yanzu kuma tahaddin yana nan bai kauce ba matakar ana karanta alqur'ani za a jashi a fassara wannan tahaddin yana nan duk wanda kuke kira wanda ba Allah ba waɗannan wanda kuke kira din an yi musu kalubale ga kalubalen shine da Allah akwai ɗaya daga cikin halittun Allah wanda su ne mafi kankantar halittar Allah madaukakin sarki suna ɗaya daga cikin mafi kankanta shine kuda kuda yanzu dan adam a matsayinsa wanda yake shi ma ɗaya daga cikin kananan halittun Allah madaukakin sarki dan adam ta fuskar girman jiki ba ta fuskar kadari ba idan mutum ya samu kudaje guda nawa zai damke a hannunsa da yawa to kaga ashe halitta kuda ta kai matuka kenan wajen kankanta ta kai matuka to ba wai halitta ba wai halitta sama ba a'a ba wai halitta kasa ba ba a halitti ba wai a halitti halitta mai girman ruwa ko duwatsu ko bishiya ko mala'iku ko a'a kuda kawai duk abinda wanda abubuwan da suke ake bautawa wanda ba Allah madaukakin sarki ba da Allah a samu guda ɗaya daga cikin su halitti ko da kuda sai Allah madaukakin sarki ya ce kai ga wata dama ma an ba ku wala wijita ma'ulahu ku je ku taron dangi duk wani gunki da aka sani mai girma da ake sharrafa shi ake azzama shi ake kaddara shi ake kiransa ku je ku gayyato shi a zo a haɗa gumakan duniya gaba daya ai akwai wanda ma ba gumaka suka bautawa ba ko sun bautawa mutane ne a je a gayyato waɗannan mutanen kai wasu ma mala'iku suka bautawa a je a gayyato mala'iku wasu ma annabawan Allah suka bautawa a kirawo annabawan Allah duka za a iya samar da halitta irin ta guda? Amsa shi ne babu. Amsa shi ne babu wanda zai iya samar da halitta guda. Babu mutum ɗaya da zai iya, ba mutum biyu da za su iya, ba mutum uku da za su iya, babu taron dangin da zai iya tattara ya halicci guda, babu shi. Asalin halittar guda a halicce shi babu. Yanzu ƴan uwa za ku yi mamaki, duk yadda sciences a wannan duniya ta mu yake samun tsauri yake samun takaddur yake samun ci gaba amma har yanzu fa an kasa halittar koda gurgurdan kwaye zarra babu wanda ya halicci gurgurdan kwaye zarra duk abinda ake na cewa an samar da kaza an samar da kaza ku ga ana samar da shi ne dai daga wani abin da yake asalin halittar Allah ce sai dai a samu halittar Allah sai a hada shi da wani abu sai yayi sai ya samu tsauri shikenan sai ya samu da wani abu kun san ɗaya daga cikin abin da turawa suke alfahari da shi shine abin da suke ce masa plantation shine akan iya samun a ƙwan mace a samu ƙwan mace ƙwai na mace a samu mani na namiji sai a ɗauko kowane daga ciki sai a sa su a cikin wani abu wata na'ura sai a rinƙa rene su har sai sun kai yanayin da za su iya shiga cikin mahaifar mace sannan sai su ɗauko su sai a sa su a cikin mahaifar mace sannan sai ya ci gaba da girma kamar yadda ƙwai yake a cikin asali a cikin mahaifar mace har da ƙarshe kuma a samar da shi a haifa namiji ko mace duk ana yi idan mace ita da mijinta suka ɗauki alwashin cewa suna so su samu namiji sai su je sai a samu ƙwan namiji ba dole sai ƙwansu ba wasu ma za ku ga gaba ɗaya ba su haihuwa gaba ɗaya namijin baya haihuwa macen ba ta haihuwa ko kuma namijin ne mai haihuwa macen ba ta haihuwa to sai a samu ƙwan wata macen mai haihuwa a can gefe sai a samu maniyin namijin shi tunda yana haihuwa sai a haɗa su a waje guda idan suka kai stage ɗin da ake buƙata sai a ɗauko sai a sa shi a cikin mahaifar ita wacce ba ta haihuwar kuma cikin ikon Allah sai abin ya yi ta tsauri kuma har a yi haifarsa ya fito a matsayin mutum da amma abin tambayar shi ne wani halitta su suka yi shi ƙwan asalinsa na waye na Allah ne da ƙwan namijin da namacin duk na waye na Allah ne su samar da nasu ƙwan mana in sun isa shi ne abin tambayar su samar da nasu ƙwan so da ka duk wani abin da wani ci gaba da sciences ya kawo za ku ga duka wani abu ne ake ɗauka na Allah sai a samar da wani abin da shi babu wanda ya taɓa halittar wani abu komai ƙanƙantarsa babu ku duba hatta duk ƙanƙantar cells babu wanda ya taɓa samar da cells guda ɗaya ya samar da cell ta hanyar cell a halittu wani abu ko ai wani abu babu wanda ya taɓa yi duk ci gaban da ake buƙata to wannan aiki ne na Allah madaukakin sarki shi kadai lillahi alwahidil qahar babu wanda isi to tun daga lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karanta wannan ayar har zuwa yanzu ba a samu wanda ya ganganci cewa ya halicci wani abu ba ba a samu ba annabi ya kalubalance su buriba masalun an buga misali fastami'u lahu ku sauraron misali innal ladhina tad'una min dunillahi waɗanda kuke kira wanda ba Allah ba lai ya khalqu dhubaban ba za su iya halittar koda guda ba to ina kuma a ce salici kaza ina a ce salici agwagwa ina a ce salici akuya ina a ce salici giwa ko raƙumi ko saniya ko abin da ya kama da haka mutanen da aka ce salici guda ma suka kasa yan uwa wannan kenan kasa halittar sai abu na biyu sai Allah ya ce to tunda wannan ma ba za ku iya ba wa yaslubuhumud dhubabu shay'an su waɗannan kuma ka da kuke bautatawa idan da kuda zai kwace musu wani abu daga hannunsu la yastanqidhuhu minhu ba za su iya kwato wannan abin da kuda ya kwata su dawo da shi ba malamai suka ce wannan Allah subhanahu wataala yana bayani game da mushrikan makka mushrikan makka abin da suke bautatawa shine gumaka idan aka kera gumaka kuma wani lokaci akan kawo musu abubuwa na ci ko na sha a aji a gabansu da niyyar su sa albarka idan mutum zai yi wani abu sai ya kawo abinci da yawa sai ya aji a gaban gunki abinda ake so shine wannan gunkin wai ya sa abin albarka sai mutum ya dauka kuma ya je amfani da shi kun ga ya ci abincin da yake da albarka gunki wani lokaci kuma suna fesa musu turare turarurruka masu kyau turarurruka da ake fesa gunki ba kowane irin turare ba ne sai turaren da ya kai to za a je a sassa gunki yanzu a kaddara idan da kuda zai zo ya hau kan wannan gunkin ya sha wannan turaren ko abincin da aka ajiye a gaban gunkin ya zo ya dau ya sa bakin sa ya ci ya tashi wannan gunkin zai iya kama kuda ya kwace wannan abin da ya ci na turaren sa ko na abincin sa shine ba zai iya ba shine Allah ya ce wa iyaslubuhumuz dhubabu shay'an ko da kuda ne kwace musu wannan abu la yastanqidhuhum ba za su iya kwato shi ba kai ba ma kuda ba ma guwaka ba hatta mutane masu motsi masu rai irin waɗanda aka bautatawa ba Allah maɗaukakin sarki ba idan kana cin abinci sau da yawa ko kana cin wani abu kuda zai zo ya dira akan abincin naka ya ci rabin sa ya tashi ba haka bane yanzu ka ce sai ka bi kuda ka kwato abin da ya ci maka mafi girman abin da zaka yi shine ka maki kudin naka kashe shi to amma abin da ya ci din nan ka kwato shi baka iya kwato shi ba shi sa ba muka samu hadisi ingantacce hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idza waqa'a dhubabu shi fi sharabi ahadikum idan kuna cikin shan wani abin sha sai kuda ya fada ciki annabi yace to ka dauki kudan sai ka dillumiya shi a ciki gaba daya idan fiffike daya ne ya fada sai ka dauke sai ka dillumiya shi a cikin ruwan ko a cikin kokon ko a cikin kunun ko a cikin fara da nonon da kake sha sai ka dauko gudan haka sai ka dilmiya shi a cikin farar sai ka zare sai ka yar sai ka dauki ludayenka sai ka ci gaba da shan kokanka inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya bada dalilin da yasa yace aka yace saboda ɗaya daga cikin fiffiken kuda akwai cuta ɗaya daga cikin fiffiken kuda kuma akwai magani kun ji wani ikon Allah wata wani science ne na manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi in ba ta manzon Allah ba ta za a iya gano wannan sallallahu alaihi wasallam yace saboda ɗaya daga cikin fukafukan kuda akwai cuta da ya jira sai ya jira da mai cutar saboda mugu ne idan ya tashi jira a cikin abin shanki da mai cuta yake jira sai ya sa miki cuta to idan kika dauke shi kuma kika dilmiya shi shikenan kin dilmiya maganin shikenan maganin ya wanke cutar kenan sai ki sha kayanki haka al'amari ke shi sa kake zo ki darar da kuda a cikin farki ki ce kai kuda ya fada ba zan sha ba a'a baki ba daidai bane sai ki dilmiya shi ki dauka ki sha kayanki babu komai to abin nufi dai kun ga hatta wannan abin da kuda ya dangwala daga cikin abin shanka baka iya kwacewa ba sai dai ka kashe shi kawai shine Allah madaukakin sarki ya ce wa iyaslubuhumuz dhubabu shay'a idan da za a samu kuda ya kwace wani abu daga hannunsu su waɗancan gumaka da ake bautatawa la yastanqidhuhum min ba za su iya kwato shi daga gare su ba to yanzu duk abin da yake wannan siffarsa ce dan Allah menene abin bauta menene amfanin bautata masa kowa ya kansa tambaya duk wanda shine siffarsa ba zai iya halitta ba sannan kuda idan ya kwace masa abu bazai iya kwato shi ba, menene amfanin bautata masa? Yanzu bai iya kwato maka abu daga wajen kuda ba, idan abin da ya fi kuda kuma ya kawo maka farmaki ya zaka yi kenan, babu amfanin bautata masa. To shine sai Allah subhanahu wataala ya ce dha'ufa talibu, wanda ake nema ya gajiya yayi rauni. Waye wanda ake nema? Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara masa yarda, yace wanda ake nema shine gunkin. A mai nema kai? At-talibu mai nema shine gunkin, saboda shine aka kwace masa daga abaninsa, to shine mai nema. Al-maqlubu kuma shine kudin da ya kwace masa, da shi kudin da ya kwace masa da gunkin da aka kwacewa, dukkaninsu sun gajiya sun kasa, babu abin da za su yi, duk masu rauni ne. Wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce at-talibu mai nema shine kafiri ko mushrikin da ke bautar gunki, al-maqlubu shine gunkin da ake bautatawa, da kafirin da yake kiran gunki, da gunkin da ake kira, dukkaninsu sun yi rauni, sun gajiya, raunana ne, babu abin da za su yi kuwa. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka. Haka Allah madaukakin sarki ya faɗa, yace kada ka sake ka kira wanda ba Allah ba, irin wanda ba zai iya cutar da kai ba, irin wanda ba zai iya amfanar da kai ba. Fa in fa'alta, idan ko ka sake ka aikata haka, fa innaka idhan min adh-dhalimin, haqiqa kai a wannan lokaci kana cikin azzalimi. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya nuna da su masu bautar, da wanda ake bautar dukkaninsu masu rauni ne, ba su da ikon yin wani abin da yake da tasiri wajen kare ka ko baka amfani ko yi maka abin da kake bukata. Allah subhanahu wataala yace ma qadarullah, basu girmama Allah ba, ai ma azzamu Allah, basu girmama Allah ba haqqa qadarihi, yadda ya cancanta a girmama Allah madaukakin sarki, basu fa mutunta Allah ba yadda ya cancanta a mutunta Allah madaukakin sarki. Babu wanda ya cancanta a ga girmansa, a ga a buwayarsa kamar Allah madaukakin sarki, dan shi yake da abubuwan da za ka ga girmansa ta ko'ina. To wanne irin rashin girman Allah ya kai ka hada Allah mai karfi mabuwayi da gumakan da motsi ba sa iya yi, ba sa amfanar da kansu, ba zai sa amfanar da kai, dan Allah wanne irin rashin girman Allah ya fi wannan? Babu. Shi sa za ku ga kalmar ma qadarullah haqqa qadarihi ta zo guda uku a cikin Alkur'ani, kuma kowanne waje idan ta zo, Allah madaukakin sarki yana bayani ne akan wani abu da aka yi, aka tauye wani abu na Allah madaukakin sarki, sai Allah ya bayanin abin, sannan sai ya ce ku girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi. Ta farko cikin suratul an'am Allah ya ce ma qadarullah haqqa qadarihi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tubudunaha wa tukhfuna katsira wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wa aba'ukum qulillah thumma darhum fi khawdihim yalabun. Allah madaukakin sarki yace a cikin suratul an'am ma qadarullah, basu girmama Allah ba haqqa qadarihi, yadda ya cancanta a girmama Allah madaukakin sarki. Me yasa Allah ya faɗa ka? Sai yace iz qalu, yayin da suka ce ma anzalallahu ala basharin min shay, wai Allah madaukakin sarki bai taba sokar da wani abu na wahayi akan wani mutum ba. Da Allah wannan irin rashin girma Allah madaukakin sarki fa wannan, tunda Allah madaukakin sarki yayin duniyarsa yake turo manzanninsa tun daga kan Annabi Nuhu har zuwa yanzu, Allah madaukakin sarki yake yin wahayi. Thumma arsalna rusulana tatra, sannan muka ci gaba da turo manzannin mu wani bayan wani, ɗaya bayan ɗaya. Amma saboda Allah wani ya bude baki ya ce wai Allah bai taba turo, bai taba saukarwa da wani mutum wani abu ba, wannan irin rashin girma Allah ya fi wannan. Shine sai Allah ya ce musu qul man anzalal kitaba alladhi jaa bihi musa, to ka tambaye su waye ya zo da littafin da Annabi Musa ya zo da shi, waye saukar da littafin da Annabi Musa ya zo da shi na Taura, wanda ku Yahudawa da kuke faɗa wannan maganar kuna ɗaukar littafin ku rubuta shi, ku koye abin da za ku koye, ku fito abin da ya daidai da san zuciyarku, duk waye wannan? To kun ga wannan, Allah madaukakin sarki ya zarge su da rashin girmama Allah madaukakin sarki. Saboda me? Saboda sun faɗi wata magana mai girma, su ce wai Allah bai taɓa saukar da wahayi akan wani ba. Sai ta biyu ita ce wannan da muka karanta, wannan ita kuma Allah subhanahu wataala ya zarge su. Saboda me? Saboda haɗa shi da suke da waɗanda suke masu rauni, ba su da tasiri akan kansu bare su yi wani tasiri amma saboda tsabar rashin girma Allah madaukakin sarki sai sa suke su mai alloli ne Allah ya ce ba ku girma ma Allah ba sai ta uku ita ce cikin suratul zumar nan ma Allah madaukakin sarki ce ma qadarullah haqq qadarihi wal ardu jami'an qabadathu yawmal qiyamah was samawati matawiyatu bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yushriku Allah ya ce ba su girmama Allah madaukakin sarki ba hakikanin girmamawa sai ce wal ardu jami'an qabadathu kasa duka da ake kallanta damka ce ta Allah madaukakin sarki duka kasa gaba daya Allah madaukakin sarki ne mai damke ta was samawati sammai kuma da muke gani matsawiyatun ababan nan nadewa ne bi yaminihi da daman Allah madaukakin sarki to wannan kuma Allah madaukakin sarki ya kawo ta ne dan yayi raddi ga wanda ba sa ganin girman Allah madaukakin sarki ta hanyar me inkarin tashin alkiyama shi sa kun ga a ƙarshe sai ce wani fi khafi suri sai fara bayani akan tashin alkiyama fasaiqa man fis samawati man fil ardi illa man sha Allah thumma nufikha fi ukhra yanzu mutane za su dauka cewa Allah madaukakin sarki ya halicci duniyar nan ne da abin da yake cikin ta Allah ya sama ya kasa ya sawa saman nan taurari da wata da rana ya zubo da ruwan sama ya halicci bishiyu ya yi duwatsu ya yi ɗan adam ya turo manzanni duk mutum ya ce duk wannan Allah ya shi ne kawai sudan abasan don wasa kawai ba tashin kiyama idan aka yi rayuwa aka gama haka za a yi rayuwa a gama ba a yi komai ba na mutu wa nahya wa ma yulquna illa ad-dahr muna mutuwa ne kawai mu rayu babu abin da yake kashe mu sai nature kawai yanayi ne kawai wannan wannan irin rashin girman Allah ne wannan irin rashin girman ganin girman Allah ne mutum ya ce kawai shi yadda rayuwar nan take shine akwai ad-dahariyuna wanda wasu ma wanda suka yi zurfi a ilimin sai suna da irin wannan aqida cewa wannan rayuwar da take kawai shine neta ce take gudanar da ita neta me ne neta kawai shine dabi'a an haife ka ka taso ka girma ka tsufa sai ka mutu idan ka mutu kuma zaka iya bullowa a wani bangaren na daban ko Allah ya mai da kai a matsayin mutum wani lokaci ka fito ko kuma ka fito a matsayin dabba da ka zo a matsayin mutum ka mutu yanzu kuma sai ka fito a matsayin magi ko mutum ayi shi a matsayin rago haka suka ce ko ayi mutum a matsayin shuka idan lokaci ya zo a girbe shi to wani irin rashin girma Allah madaukakin sarki kenan Allah madaukakin sarki ce to ba su girma Allah madaukakin sarki ba to duk inda wannan kalma ko kuma wannan jumla ta ma qadarullah qadari take zuwa za ku ga tana bayani ne game da me rashin ganin girman Allah madaukakin sarki akan wani aiki da Allah madaukakin sarki yake banta da shi Allah subhanahu wa ta'ala ce inna Allah lallai Allah madaukakin sarki la qawiyyun shine mai matukar karfi kuma azizun mabwayi fadin sa mai karfi kamar kishiyantar fadin Allah madaukakin sarki ne da'ufal zalim wal mazlum kun ga wadancan gumaka da wadanda suke kiran gumaka masu rauni ne shi kuma Allah menene qawiyyun ne mai karfi ne to idan kana bukata mai karfi ya kamata ka nema wannan su ko mai rauni shine mai karfi karfi kuma ta kowanne irin bangare karfin Allah subhanahu wataala karfi ne da yake ba shi da kaidi kuma karfi ne da yake tattare da hikima kun san karfi idan ya hadu babu hikima kuma sai a ta samun abubuwa na zalunci da sauransu shine abinda bawo shi kitawai karfi banza akwai wanda yake karfi banza ne shi ba shi da ake kawai sai ya daki wancan ya buge wancan ya mangare wannan kawai shi karfin da Allah ba shi abin da yake amfani da shi kenan amma karfi hadu da hikima to sai a rinka sarrafa karfin inda ya dace inda bai dace ba kuma sai a daga masa kafa to shine irin karfin Allah madaukakin sarki kuma azizun mabwayi ne e kalmar al-azizu abin da take nufi shine mai buwayar duk wani mai taurin kai duk wani mai taurin kai Allah madaukakin sarki shine mai buwayar sa Allah subhanahu wataala ya fi karfin sa Allah ya samu dace sai Allah ya ce
الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور.
نعم الله سبحانه وتعالى يتي إن الله يصطفي من الملائكة رسلا. الله سبحانه وتعالى شيني كيزابا من الملائكة دقت كم ملائك رسلا منزلني ومن الناس حكا لما كم يكي زابا دقت كم متاني شمامي رسلا سما منزلني. Allah shi yake zaben manzanni daga cikin mutane, shi kuma yake zaben manzanni daga cikin mala'iku. Allah ya ce inna Allaha lallai Allah madaukakin sarki sami'un mai ji ne basirun kuma mai gani ne. Allah subhanahu wata'ala ya ce Allahu yastafi min almala'ikati. Allah subhanahu wata'ala daga cikin isarsa da buwayarsa shi yake zaba daga cikin bayinsa. Bayinsa iri biyu, ko dai mala'iku ko dai mutane, shi yake zabar manzanni a cikin su wanda za su isar da wani sako nasa. Kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. Allah madaukakin sarki shine mafi sanin inda ya kamata ya ajiye manzancin sa, ba ku ba, ba mushrikai ba, ba wani ne zai nuna wa Allah madaukakin sarki cewa ya Ubangiji zabuwa ne, Allah aikowa ne, Allah wani muke so, ba jami'iyar siyasa bace, bare a ce wani muke so, ba wani party bane, bare a ce ba ma san wani, a'a shi sa shi manzanci tsantsar zabi ne na Allah madaukakin sarki, ikhtiyar ne na Allah madaukakin sarki, babu wani abun mutum a cikin sa, babu wani manzo daga cikin manzannin Allah da kafin a aiko shi aka gaya masa cewa kai manzo ne, a'a Allah ne yake zaben sa kawai mai da shi manzo. Shi sa shi manzanci ba ibada bace, ba kiyamar laili bace, ba sadaka bace, ba azumin litinin da alhamis bane, zaben Allah ne kawai. Eh shi wannan abubuwan da na faɗa za su mai da ke waliya ne, ko zaki zama waliya, wata ƴar karama waliya ko babba. Idan kina yawan sallah, yawan azumi, yawan sadaka, yawan kyautatawa, sai ki zama waliya. Dama wane ne wali? الذين آمنوا وكانوا يتقون بأكبني ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون سنه ما سي إيماني لكم كي يدوكو كين الله ملوكين سركي سيكي زمو وليا أما أنم تابا ألا نيكي زبا وندي قداما شيني الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله شيكي غنن داما شيسان اندي قداما يأجي منزن تنسى. Kun ga mushrikan Makka aka suka rinka cewa wai dan me aka turo manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a garin shagarin Makka, daga cikin kuma zuriya Abdul Muttalib, me yasa ba a zabi wani babban mutum ba, wani shahararren mutum da aka san shi dan kasuwa sananne daga cikin Taif ko garin Makka a turo shi, amma ba annabi ba? Dan me suka ce wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajul min alqaryatayn azim. Wai dan me ba so ka da wannan alqur'ani akan wanda daga cikin wanda yake daga cikin alqarayoyin nan guda biyu manya-manya ba? Me yasa aka so ka da shi ga annabi? Sai Allah ya ce musu ahum yaqsimuna rahmatar rabbika, shin yanzu su za su nuna wa Allah madaukakin sarki yadda zai raba rahmarsa, yadda zai bada manzancinsa, su za su yi wa Allah madaukakin sarki shifta, su za su dictating din Allah madaukakin sarki abin da ya kamata yi? Ahum yaqsimuna rahmatar rabbika, so raka manzanci tsantsar zabi ne kawai daga Allah subhanahu wataala. Shi sa za ku ga daga annabi Nuhu alayhi salam, manzo na farko, zuwa annabi Muhammad, ira da aminci tsara tabbata a gare shi, Allah ya ce kawai ya rufe, ba wani saura, ba saura. Shi sa annabi ira da aminci tsara tabbata a gare shi, Allah ya zabe shi a matsayin karshe kuma cikamakin annabawa. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina. Annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai kasance baban ɗaya daga cikinku ba, sai dai manzon Allah ne kuma cikamakin annabawa. Sai haka shine na ƙarshe daga shi annabta da manzanci sun ƙare, ba sauran manzo. Haka Allah ya ga dama, saboda zaɓin Allah ne kawai. To Allah kan zaɓa daga cikin mala'iku, yakan zaɓa daga cikin mutane. To sai dai abinda malamai suka ce shine, menene bambanci tsakanin manzo na mala'ika da manzo na mutane? Suka ce shi manzo na mutane Allah madaukakin sarki yana bashi abu guda ɗaya ne kawai shine yana bashi sako da manzanci zuwa ga mutane dan ya isar da sakon Allah madaukakin sarki babu wani abu kowanne manzo daga cikin manzannin Allah wannan aikin kadai Allah yake ba su shine su isar da sakon Allah madaukakin sarki zuwa ga al'ummar da ya turo su zuwa gare shi shi kadai babu wani an aiko annabi Nuhu zuwa ga mutanen sa inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl ayati yawm azabun ali Allah ya turo annabi Hud zuwa ga mutanen sa Allah ya turo annabi Salih zuwa ga mutanen sa annabi Lut zuwa ga mutanen sa annabi kowanne manzo iya abin da aka bashi kenan banda wannan shi ko manzo daga cikin manzannin mala'iku Allah madaukakin sarki yakan aiko su dan su kawo sakon wahayi zuwa ga manzanni ba mu ba gaba daya a'a Allah ya turo manzanni daga cikin mala'iku su kawo manzannin Allah na mutane wahayin Allah madaukakin sarki dan su isar da sauran ga magarin mutane wannan ɗaya daga cikin aikin su kenan sannan kuma Allah madaukakin sarki yakan tura su zuwa ga wata muhimma ta daban wanda ba wannan ba misali daukar rai ko wani abu makamancin haka kun ga daukar rai menene sako ne manzanci ne Allah yake turo yake turo mala'iku da shi kun ga da Allah madaukakin sarki yace hatta idza jaa ahadakumul maut sai yace me tawaffathu rusuluna wa hum la yafarrituna har zuwa lokacin da mutuwa ta zo daya daga cikin ku Allah ya kaddara kwanakin su sun kare ko minti daya ba zai kara ba me zai faru daga lokacin sai Allah ya ce tawaffathu rusuluna sai manzannin mu su zo su dauki ransa su yi fatin sa wa hum la yafarrituna ba sa sakaci ba sa daga kafa sai sun dauka to rusuluna da Allah ya ce manzannin mu sai manzannin Allah mala'iku me aka turo su da shi daukar rai ba da wahayi ba to ashe kun ga bayan kai wahayi ga manzanni suna da me wani aiki da Allah ya ce innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin wa ma sahibukum bimajnun da Allah ya ce innahu laqawlu rasulin wannan magana ce fadi ne na wani manzo karim mai girma wa ake nufi mala'ika jibril kun ga shi ma manzo ne wannan irin manzanci yake a lokacin shine isar da sako zuwa ga annabawa wannan irin sako shine wahayi to ashe kun ga fadin manzancin mala'iku yafi na mutane su mutane manzannin Allah ana turo su ne zuwa ga me zuwa ga wahayi kadai dan isarwa ga mutane amma su mala'iku bayan wahayi ana turo su zuwa ga wasu abubuwa kamar misali akwai hadisin Tirmidhi ya rawaito shi daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara masa yarda yake cewa wata rana wani mutum ya tashi daga alƙaryarsu daga ƙauyensu zai je wata alƙarya da take makotansu take wani garin domin ya kai masa ziyara saboda haka ya tafi akan hanya kenan shi wanda ya tafi kai ziyara zai kai wa ɗan uwansa ziyara a wani gari na kusa da su sai Allah madaukakin sarki ya turo wani mala'ika sai ya tsaya a ɗaya daga cikin hanyoyin da shi wannan mutumin zai wuce da siffa irin ta mutane da ya zo wucewa ya tare shi bayan Allah ina gaje aka gaggaisa sai da Allah ina ka nufa haka shi mala'ikan yake tambayar mutumin da zai kai ziyara sai da Allah ina ka nufa haka sai ya ce zan je alƙaryar da take gaba da mu ne garin da yake kusa da mu gari kaza sai ya ce wajen wa zaka je sai zan je wajen wani ne dan uwana dan na kai masa ziyara saboda Allah sai mala'ikan ya tambaye shi ya ce anya babu wani abu da ya taɓa maka ko ka taɓa masa na alkhairi da kake tsammanin samun ramuwa idan ka je yanzu anya babu ki ka je maka ba kuwa kai masa wani alkhairi shine kake tsammani idan ka je ka kai masa ziyara zai rawa maka anya ba wannan bane yace a'a wallahi ba wannan bane na je in zarce shi ne kawai saboda abin da ke tsakanina da shi na soyayya dan Allah ba abin da nake tsammani zai to sai wannan mala'ikan yace masa inni rasulullahi ilayka bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi kun ji abin da yace yan uwa yace ni manzan Allah ne zuwa gare ka kun ji ba shine malli shaydan mu ni manzo ne na Allah zuwa gare ka dan Allah ya shaida maka cewa shi ma yana son ka kamar yadda kake son dan uwanka dan Allah yan uwa kun ji wani abu eh duk mutumin da kake son sa dan Allah ka ziyarce shi dan Allah kai ma Allah zai so ka shi kuma san Allah yadda yake yan uwa dadin sa shine idan Allah ya so ka ba zai ƙara fushi da kai ba har abada daga lokacin da Allah ya ce na san ka fa to shikenan ka zama dan aljanna ba zai taɓa fushi da kai ba to haka ya faru wannan mutumi ya tafi ziyarar dan uwansa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba mu labari cewa mala'ika ya gaya masa cewa Allah madaukakin sarki yana son sa shi ma saboda san da yake wa dan uwansa dan Allah shi sa ina ba mu shawara duk wacce zaki so ta ki so ta dan Allah duk wacce zaki je wajen ta ki je wajen ta dan Allah wallahi idan kika tashi kika tafi ziyarar ta dan ta baki ko dan tarama miki wallahi baki da komai a wajen Allah idan kin samu abin da kika samu na ta baki ko tarawa miki shikenan kin samu abin da kika samu a duniya kin more amma a lahira fa baki da komai eh shi sa mata baya taba hana mata biki ba da wahala amma da a rinka ta katsantsan kada mu rinka yin abubuwan muna barin su a duniya Allah eh ina ba mu shawara iyaye mata ina ba mu shawara kada mu rinka yin abubuwan da zamu rinka barin su a duniya mu je lahira mu ga babu komai akwai matsala Allah duk wacce zaki mata abiki mata dan Allah kawai tarama miki ba tarama miki ba tayi miki ba tayi miki ba dama asalatan kin yi ne dan Allah shikenan ba shikenan ba shikenan idan tarawa miki to shikenan gobarci tace amma lokacin da tazo tace miki wance an samu karuwa Allah ya raya ko kuma biki Allah ya sanya alkhairi shikenan sai ta kade zamin da tashi tace miki sai an jima kijiranki ya bace game da ita to ba dan Allah kike ba ba dan Allah kike ba bari haki zai kin kabar da labari ka yanzu wancan ma wai na zo ne na bata kaza kaza fa na bata amma haka tazo biki na ko suna na ta share abin da ta share na abinci ta ci ta kada jan ta tafiyar ta ko sisi bata bani ba ah shikenan wallahi baki da komai a wajen Allah daman ba da shi kike ba eh daman ba da shi kike ba an ce ma halittafi ake samu guda a rubuta ai arka rubuta wancan ta bani kaza wancan ta bani kaza wancan kaza ta bani ana rubutawa ana ajiyewa kowace idan na taje sai a duba wancan fargaza ta bani ni ma ba dan mai mata kun ga wannan ai babu Allah a cikin tsakani da Allah eh sai dauko littafin an duba wancan 5000 ta bani to yanzu 5500 ko 6000 ki dora mata riba kenan wannan 5000 ta bani to na dora mata 2700 kenan sai akai mata a'a shi abinda Allah madaukakin sarki yake karba shi ne aikin da aka yi shi dan shi shikenan amma duk aikin da aka yi shi ba nan Allah ba wallahi ba ruwan Allah da shi to wannan shine bambanci tsakanin sakon manzannin mutane da sakon manzannin mala'iku wannan kuma shi yake nuna mana ashe duk cikin halittun Allah madaukakin sarki babu halittu masu girma da matsayi kamar waɗannan guda biyu mala'iku da mutane dan da a ce akwai wasu wanda suka fi su girma da Allah ya zaɓi manzanni daga me daga cikin su ko Allah yastafi min al-mala'ika rusulan min an-nas shi sa mutane shi sa malamai suke tattaunawa wai da mala'iku da mutane wane ne suka fa falala idan mala'iku da mutane suka falala kun ga da yake shi aljani da dan adam da mala'ika sun fi shi falala ba a kawo shi anan ba ba a kawo shi ba ba ku taba ji an ce akwai wani aljani annabi aljani wani ba ba ku taba ji ba babu annabi aljani sai dai wanda suke daukar sakon annabin zamanin su ya da malamai kenan eh akwai wannan ko da yawa har yanzu akwai malamai aljanu suna karantarwa suna wa'azi yadda kika san mutane suna wa'azi suna fadakar da mutane irin su to akwai malamai aljanu da suke fadakar da aljanu irin su eh akwai malamai da suke fadakar da aljanu malamai na aljanu da suke fadakar da aljanu irin su Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas inna Allah lallai Allah madaukakin sarki sami'un mai ji ne basirun mai gani ne ya'lamu Allah yana sanin ma bayna aidihim abinda ke gaba gare su wa ma khalfahum da abinda ke bayan su wa ila Allah turja'ul umur lallai ga Allah madaukakin sarki ne ake komai da kuma yake komawa komai ga Allah subhanahu wa ta'ala yake komawa malamai suka ce ya alamu ma bayna aidihim Allah yana sanin abin da ke gaba gare su me ke gaba gare su shine suka ce abin da suka bayyana duk abin da mutum ya iya bayyanawa Allah ya san shi ma khalfahum abin da suka boye abin da ke bayan su kenan dama abin da mutum ba ya ce gani a bayan sa yake sawa to abin da yake bayan su ma wanda ba su bayyana ba Allah ya san da shi wasu malamai suka ce a'a abin da ake nufi da ya alamu ma bayna aidihim yana sanin abin da ke gaba gare su shine abin da suka gabatar na duniya abin da za su je su tarar a lahira wa ma khalfahum da abin da ke bayan su abin da suka bari abin da suke a duniya ke duk Allah madaukakin sarki ya sani gaba daya wa ila Allah zuwa ga Allah madaukakin sarki ne turja'ul umur al'amara gaba dayan su suke komawa karshen al'amari bawushi yace karshen tikatik karshen al'amari gaba daya idan aka ci kasuwar duniya akai abin da akai kowa ya aikata abin da ya aikata karshe gaba daya da mu da aikin mu da komai namu za a tattara mu a kai mu gaban Allah madaukakin sarki mana hisabi shine wa ila Allah turja'ul umur kuma ina gani anan zamu dakata insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya kai mu ranar asabar sai mu ƙara shi ayoyi guda biyu da suka rage a cikin surar sannan kuma mu shiga sabuwar sura insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya yafe mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi